Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 11 ga watan Afrilu na shekarar 2023 kafin ku ci abubuwan da muke tafa da su ga Aisha dauke da kanin labarai
to Amina yanzu a yau talata fararen hular da suka mutu a Ukraine sakamakon mamayar Russia tun san ta sama 8500 a cewar majalisar dinkin duniya bayanar wasu muhimman takardun Amurka game da mamayar Russia a Ukraine yana iya kasancewa babban barazana ga tsaron Amurka. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci ƙasashen duniya su baiwa Somalia goyon baya game da matsalolin jin kan da take fama da su a daidai lokacin da take yakar ta'addanci.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rikici tsakanin Fulani da Tiv na jihohin Taraba da Benue a Najeriya ya ketare iyaka zuwa Kamaru. Sannan za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun kaddamar da ayyukan rajistar kananan bindigogi da ke hannun jama'a da nufin tantance fararen hula da suka mallaki makamai don takaita hadarin da ke tattare da rike bindiga. Muna kuma tafi da shirin noma da nasihar azumi albarkacin watan Ramadana da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuɗi ma'u. Wato ra'ayinku masu sauraro amma kafin nan bari mu fara da kamu ku labaran duniya
masu sauraro assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar Majalisar Dinkin Duniya a yau talata ta ce alƙaliman fararen hular da suka mutu a Ukraine tun da Russia ta kaddamar da mamayar ta ya ta sama 8500 inda a zahiri suna iya zarta haka Ofishin babban kwamishana mai kula da al'amuran kare haƙƙin bil'adama a wata sanarwar da ya fitar baya ga waɗannan alƙaluman ya tabbatar da fararen hula 14 sun samu rauni. Majalisar Dinkin Duniyar ta ce a cikin kwanaki 9 na farkon wannan wata na Afrilu ta tabbatar da mutuwar fararen hula 44 wanda dukkanin su banda mutum ɗaya tilo sun gamu da ajalin su ne a sanadiyar makamai masu fashewa mai tasirin dogon zango. Russia da Ukraine sun yi musayar sojoji sama da 200 a musayar fursunoni na baya-bayan nan a cewar jami'ai a jiya Litini. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce sojojinta 106 sun shaƙi numfashin yanci daga hannun Ukraine yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky Andriy Yermak ya ce sun yanta fursunonin Russia su 100. Bayanar wasu muhimman takardun Amurka masu muhimmanci a game da yakin Ukraine zai iya kasancewa ne babban hadari ga tsaron Amurka a cewar wani babban jami'i mai magana da yawun bakin Pentagon. Cikin takardun akwai wasu muhimman bayanai a game da yakin Russia a Ukraine har da kawayen Amurka kana wannan matsalar ta haifar da ma'aikatar shari'a kaddamar da bincike.
We don't know who's responsible for this and we don't know if they have more that they intend to
publish. John Kirby kenan yake cewa ba mu da masaniya a game da wanda ya aikata wannan abu kuma ba mu san ko akwai wasu bayanan da suke da niyyar wallafawa ba bayan wannan saboda haka za mu ci gaba da sa ido da bibiyar lamarin iya yadda za mu iya amma idan kana so in faɗa maka gaskiya a game da tambayar ka ba mu sani ba abin ya dame mu babu shakka ya dame mu Muhimman takardun sun fara bayyana a kafar Discord ne a ƙarshen watan Fabrairu sannan daga bisani ya yadu a sauran kafafen sadarwa na zamani cikin su har da Telegram da Twitter. Sai dai kuma duk da haka ba su dauki hankalin mutane ba sai da bayan da jaridar New York Times ta yi wani rahoto a game da takardun a makon da ya gabata. Wata kungiyar 'yan majalisar Amurka mai yawan mambobi 130 da ya kunshi 'yan jami'in biyu ya rattaba hannu akan wata wasiƙar da suka aike wa kungiyar tarayyar Turai inda suka buƙace ta da ayyana jami'an kungiyar zaratan 'yan juyin-juya hali Revolutionary Guard Corps a matsayin kungiyar ta'addanci. A cikin wasiƙar da suka rubuta wa shugaba mai kula da dokokin kungiyar ta EU Joseph Borrell mahukuntan sun ce Iran tana kan gaba wajen taimakawa ta'addanci kana a cikin shekaru da dama IRGC a fili ta kulle kullulliya akan 'yan kasar a fadin kasashen EU. Mun fahimci irin tsarkakayar da ke tattare da ayyana IRGC a matsayin kungiyar ta'addanci kamar yadda dokar EU ta 931 ta bayyana. sannan mun fahimci bukatar da ke akwai ta tabbatar da cewa babu wanda zai iya ayyana wannan matsaya face mai shari'a ko kuma wani mai karfin iko kwatankwacin sa bisa cewar mahukuntan. Duba ga irin barazanar da Iran take sanya mambobin EU da 'yan kasar su a ciki, muna bukatar ka baiwa wannan batu kulawar da ta dace. Wasiƙar ta kuma ambato batun wani bincike da cibiyar magance matsalar ta'addanci a West Point wanda ya nuna cewa Iran ce ta yi sanadiyar sammame garkuwa ko kashe 'yan Turai a cikin shekaru 5 da suka gabata. Amurka ta ayyana IRGC a matsayin kungiyar ta'addanci a shekara ta 2019. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla a gaida Aisha, kafin muka muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu. Rikici tsakanin Fulani da Tiv na jihohin Taraba da Benue a Najeriya ya ketare iyaka zuwa Kamaru, inda mazauna iyakar suke fama da harare 'yan bindiga da kuma garkuwa da mutane. Wakilin mu a Yaounde, Muhammad Bashir Ladan, yana dauke da karin bayani.
Ba wai batun rikicin 'yan yankin Ingilishi da sojojin gwamnatin Kamaru bane, a'a, batun rikici ne na kabilanci na jihohin Benue da Taraba a Najeriya da ke makwabtaka da Kamaru, inda suka kwashi shekaru suna fama da shi. Wani mazaunin kan iyaka ya ce a mako da ya wuce a wani ƙauye kimanin mutane 15 ɗauke da makamai sun shiga wani shago suka kwashi abinci da abubuwan sha. Washi gari akan hanya an sake samun labarin wasu gungun 'yan bindiga daga Najeriya a cikin sa'o'i 24 kashal sun yi awon gaba da mutane 22 da ke wucewa suka yi garkuwa da su. Magajin garin kan wannan iyaka ya ce ya sanar da shugabanninsa, kuma ya ce sun bashi kwarin gwiwa kan mayar da martani mai inganci daga hukumomin Kamaru don gyara lamarin. Jibril Ahmed dan kasuwa ne mazaunin wani ƙauye a iyakan Kamaru da Najeriya.
Mu zama tsakanin iyakan Kamaru da Najeriya, mu abin da sai ya fara damun mu. Suna cin suna yakin su, mu muna nan muna nan shiru ba mu da matsala, amma yanzu abin ya kai sun fara ƙetura su sun ba zuwa shashin mu, suna kashi-kashi su kama ƴaƴa suna mun garkuwa da mutanen mu. Su shiga dabbobi mu su yi barna su yi kashi-kashi duka, tun ga abin kuma mu ya fara damun mu gaskiya. Kamata yi a ce gwamnatin Kamaru da Najeriya su zauna su duba mahallin zancen. In ba haka ba nan gaba abin zai zama yaƙi tsakanin Najeriya da Kamaru. Kun ga abin bai zai kyau ba, kuma muna zaman lafiya tsakanin Kamaru da Najeriya. To kar wannan kuma ya haddasa tashin hankali tsakanin mu.
A yankin kudu maso yammacin Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya, hukumar gudanarwar gundumar Akwaya ta rubuta wa hakimin Manyu a farkon watan Maris, inda take gargadi kan irin wannan kutse-kutse a garin Misaga Ikwal a cikin watan Fabrairu. A wannan kuma an dora wa Fulani makiyaya daga Najeriya alhakin bayan kazamun fada da 'yan kabilar Tif. A cewar hukumomin yankin, an kashe mutanen ƙauyen da dama a bangaren Kamaru. Karamar hukumar Akwaya ta ba da shawarar kulla hulɗar diflomasiyya da Najeriya tare da ƙarfafa tsaron iyakokin ƙasar. Kadan ba a manta ba, a ranar Juma'a 7 ga watan Afrilu a bangaren Najeriya a jihar Benue, hukumomin yankin sun yi gargaɗin barkewar sabon rikici tsakanin makiyaya da manoma. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To an gaishe ka Muhammad Bashir Ladan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 6 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci ƙasashen duniya su baiwa Somalia goyon baya a yayin ziyarar aikin da ya kai ƙasar da ke gabashin Afirka, wacce take fama da mafi munin fari cikin shekaru. Ya ce Somalia tana fuskantar matsalolin jinƙai a daidai lokacin da take ƙoƙarin yaƙi da barazanar ta'addanci. A wata ganawar haɗin gwiwa da ya halarta da shugaba Hassan Sheikh Mahmud, Guterres ya shaidawa manema labarai cewa ya zo ne domin ya ja hankali akan bukatar da ke akwai na samun goyon bayan kasashen duniya domin matsalar jinkan da kasar take fuskanta. An yi wa sakataren majalisar ɗinkin duniyar tarbar bangirma wanda ya hada da faretin bangirma da Dakaru na musamman suka yi masa kasancewar jami'an Somalia da na majalisar ɗinkin duniya ne suka tarbe shi a filin jirgin saman Somalia na ƙasa da ƙasa. An dakatar da harkoki a kusan fadin Mogadishu domin ziyarar ta Guterres inda aka takaita zirga-zirgar ababen hawa. Daga ƙarshe akalla mutum ɗaya ne ya mutu bayan wutar dajin da ta kama a sakamakon wata iska mai ƙarfi a yankin kudancin Koriya ta Kudu a yau Talata. Hukumomi sun ce wutar ta fara ne daga kan wani tudu a birnin gabar teku na Ganyon lokacin da wata bishiya ta faɗi akan igiyar wutar lantarki kusa da wani daji. Wutar ta ɓarnata kimanin kadadar fili 170 sannan ta lalata kimanin gidaje 70 a cikin sa'o'i 8 kafin 'yan kwana-kwana su shawo kan wutar da kuma taimakon wani ruwan sama da aka yi da maraici. Kamfanin dillancin labaran Koriya Yonhap ta ruwaito jawaban hukumomi suna cewa an gano gawar wani mutum ɗan kimanin shekaru 80 a cikin wani gida da wutar ta ƙona. Akalla mutane 12 ne suka yi rauni a sakamakon wutar yayin da tilastawa mutum sama da 500 yin ƙaura.
To madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar kamfanin Sonima sun kaddamar da ayyukan rajistar ƙananan bindigogi da ke hannun jama'a da nufin tantance fararen hular da suka mallake makamai domin takaita haɗarin da ke tattare da rike bindiga ba a kan ƙa'ida ba. Ƙungiyar ECOWAS ce ta umarci ƙasashen Afirka ta yamma su gudanar da irin wannan aiki da ke hangen magance matsalar yaɗuwar halittattun makamai a hannun 'yan ta'adda. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salimu Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ɗaruruwan mutanen da suka mallaki ƙananan makamai ne a nan Nijar suka yi rajistar bindigogin da ke rike a hannunsu a tsawon makonnin da aka yi na gudanar da wannan aiki da ake kira Markashi Disarm da ke matsayin wani ɓangare na tunkarar ƙalubalen tsaron da ake fuskanta a ƙasar da ma yankin Afirka ta yamma baki ɗaya. Da yake ƙarin bayani kan wannan shiri na kamfanin Sonima, Karimu Albert Paul ya nuna gamsuwa akan yadda shirin ya samu karɓuwa a wajen jama'a.
Mun fara aikin Yamai kuma tabarkalla mutanen mu sun karɓi wannan aikin. Suna zawwa masu PA da kuma hallau masu manyan bindigogi. Suna zawwa ana musu aikin markashin da arrestrima. Yanzu akalla mun samu wajen mutum 800 da suka zo aka yi musu aikin. Lamba ce wadda itaƙin Niger za ta sama bindiga tunda abin gungun da ake kawowa daga waje ake kawo su suna zuwa lambobin waje. To yanzu Niger ce za ta sama bindigar lambal kamar mutum ne an samu suna mataki ne na Sediyawo wanda kasashen da suke cikin Sediyawo suka ce ya kamata duk kasar da take da aiki da kawo bindigogi ya kamata a yi arrestrimen kin su saboda kun san yanzu kuma abin da ake akwai rashin tsaro. Il faut ki bindiga ko an ganta wani kasa a san wannan bindigal ta Niger ce wannan bindigal ta civil ce kuma an ba mutum ne ita ne bisa ka'ida.
Daya daga cikin waɗanda suka yi rajistar bindigogin su a wannan talata 11 ga watan Afrilu wanda bai so a ambace sunansa ba ya yaba da tsarin tafiyar da ayyukan rajistar.
Idan mutum ya zo zai bada takarda ta da take bashi izini na rukun bindiga zai bada katkin shi wato katin shi na ɗan ƙasa sannan zai biya jika 30 ko ba ni ba na san dai in mutum ya samu yayi wannan ai ya samu kwanciyar hankali ya san cewa a yanzu nashi makami yana cikin tsaro tunda an san da shi.
Amintattun dillalan bindigogi ko kuma masu shagunan sayar da makamai da ake kira armirie na taka rawa sosai a wannan shiri domin mataki ne da ka iya ba su kariya a matsayinsu na masu irin wannan sana'a. Inji Malam Musa Ahmayya, shugaban masu sayar da bindigogi a nan Nijar.
Mu duk bindigar da muka sayar da gwamnati ta sani ta kuma gwamnati ta mata shaida. Vraiment tana protection mu. Tana kare mu kuwa. Bari inda ka ga an fara da polisai an yi musu markaji an yi masu shi amma wani wannan duk dai a san a bambanta makamai na gwamnati da na civil. Yanzu a nan gaban mu ba mu sai da bindigogi tanki bayan mushi markashi mutum ya je a makaran Bakuru.
Bayan birnin Yamai a nan gaba za a fadada wannan aiki zuwa jihohi domin kara kusantar fararen hular da ke rike da makamai su sami damar yin rajistar kamar yadda kungiyar sai da yawo ta buƙaci kasashen mambobinta a kai da zummar bambance halattattun makamai da na 'yan bindiga a wannan yanki mai fama da matsalolin tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Bisa ga yadda matsalolin rashin tsaro ke ci gaba da zama abin damuwa tsakanin 'yan Najeriya, wani abu da ke ƙara ɗaga hankalin jama'a shine yadda 'yan bindiga ke kashe waɗanda suka yi garkuwa da su bayan kuma sun karɓi kuɗin fansa. Wannan lamarin na daɗa ƙure tunanin jama'a akan matsalolin rashin tsaro, duk da yake mahukunta na ƙoƙarin samar da sauƙi ga lamarin. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Jimawa cikin matsalar rashin tsaro ya sa 'yan Najeriya sun shaidi mabambantan nau'o'i na cin zarafi da 'yan bindiga ke yi wa jama'a. Sai dai babban abin da ya fi ɗaga hankali shine yadda ko bayan an biya kuɗin fasar waɗanda aka kama yanzu babu tabbacin tsirarsu da rayuwa. Irin hakan ne ya faru a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda masu garkuwa da mutane suka harbe wasu mutane bayan da aka biya kuɗin fansarsu. Abdullahi Ibrahim Raba ɗaya ne daga cikin 'yan uwan mutanen da aka kama. Ya bayyana cewa 'yan bindigar sai da suka ɗauki tsawon lokaci suna wahalar da su akan kuɗin da za su biya na fansa da kuma abubuwan da suke buƙatar a kawo musu tare da kuɗin. A ƙarshe dai kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu a haujin waɗanda aka kama da 'yan uwansu.
Muka haɗa kuɗi muka ba su waɗanda za su tafi tare mu su tare da suka tafi. Muna da har da za a sha ruwa ƙarfe 6 da wasu abubuwa. Sai ga ainihin direban ya dawo tare da mutane suna fitowa suka dinga kuka. Sai suka ce muna abin da ya faru tun da suka je ƙarfe 6:30 suka yi sauran. Tun lokacin suka ainihin kwantar da su jiki a cikin rana kafin da azumi tun da zai kwanta har ƙarfe 3. Bayan ƙarfe 3 ne suka tashe su suka je suka haɗa su da su wa'annan yaran namu da aka zo ka tayin da shi baba. To bayan sun haɗa su kuma suna da hanci an sallame su an shi kuɗi sun kida ya sun duba waya sun je zage-zagen da take sun sallame su kama hanya kuma sai wani hawa babu da ce masa ya ce su tsaya. Sai ya ware wa'annan yaran namu guda uku ya koma gefe. Suna a gefe a gaban ya sami dai gaba da sai halbe su. To muna nan suka zama da wannan labari.
To sai dai da yake kaddara ta daga fata ɗaya daga cikin waɗanda aka harbe Allah ya sa yana da sauran kwana a gaba.
Mutane daga Murnula sun kira suka ce ga yaro ɗaya mota itace ta ɗauko cikin wanda an kalba an tsira ba yake don haka nan mu zo da mota a ɗauke shi a nan Murnula. Lokacin muka shirya mu ɗauki mota mu tafi kuma suka sanya kira a ga wani direba yake zai ce mu kaya kawo mana shi nan Raba da muka zo da su a nan da suka tara ba. Muka rika yaro muka je a tsashi emergency dai suka dai mishi dan tafiya tricikin haka da za su yi mashi. To sai aka nemo ambulance suka ba da rafalar da aka dashi Udut. Kuma gaskiya alhamdulillah yana samun sauki kuma sosai.
Masana harkokin tsaro a Najeriya kamar Detective Awal Baladirmi Iya na ganin cewa biyan kuɗin fansa ba zai taimaka ba wajen kawo sauƙin matsalar rashin tsaro a Najeriya.
Saboda kuɗin fansan nan da suke wa'annan abubuwan nasu siyan mashin siyan duk abubuwan da suke rayuwa da abinci da waye. Sannan na biyu yanzu yawanci yanayin kidnapping ɗin ya canja ba irin kidnapping ɗin da ake a can baya ba ne wanda kawai kuɗin kawai suke buƙata. A'a suna yi ne don sun zara mutane saboda su fara bore. Saboda ya saka shi ko cikin harkokin kidnapping din to mutane su koma losing confidence da gwamnati su fara yau gwamnati.
Kokarin ji daga rundunar 'yan sanda ya ci tura duk da yake a makon da ya gabata ta fitar da wani bayani ta bakin kakakinta DSP Sanusi Abubakar mai nuna cewa an samu bazuwar ayyukan barayin daji a ƙananan hukumomin Gwadabawa da Ilela da ke gabashin Sokoto. Sai dai kawo yanzu bata bayar da cikakken bayani ba akan yadda lamarin yake. Lamarin rashin tsaro yana ci gaba da tayar da hankalin 'yan Najeriya yadda suke ci gaba da kira ga mahukunta akan su ƙara azama ga ƙoƙarin da suke cewa suna yi na shawukan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muhammad Nasir kenan. Yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Babali ke shirya mana.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A yayin da al'ummar musulmi ke gudanar da azumin watan Ramadan, wasu 'yan Nijar sun bayyana damuwa a game da tsadar farashin kayan marmari waɗanda aka fi amfani da su domin buɗe baki. Sai dai masu sayar da irin waɗannan kayayyaki na danganta abin da yanayin tsadar rayuwa da duniya ke fuskanta a halin yanzu, kasancewa galibin su kan shigo Nijar ɗin ne daga ƙasashe irin su Najeriya da Jamhuriyar Benin da sauran ƙasashen gabar teku. Sulamu mun bar magare ka.
Ya sunan malami? Sunana Abdulrazzaq Ibrahim, wan dan mazaunin Yamai.
Da gaskiya farashin kankana ko lemu ko burana wani abu ne a cikin wannan watan azumi na Ramadan, akwai fuskanta harhawa kayayyaki ne. Marmaji idan ka duba lemu yanzu sai a ci maka kilo ya kadi da 20 ko da 40. Alhali a can baya kayan wannan azu watan ana samun shi dala 80 dala 100 in yayi gudu. Amma yanzu kaza ka taba ci maka da 40 ko da 20. In ka dauko bangaren kankana abin da dadi take yanzu a ci maka jika da 50 ta tsara. Ita burana ko a ranar abarma batun su ba na kilo ya kadi da 40 ko da 50. Alhali kun banci ko kwanakin ba na 120 yake. Ke yasa a ce gaskiya akwai kawawa farashi wanda kuma mu a matsayin mu na 'yan ƙasa muna so a ce albarkacin wannan watan su masu sai da dalle mun sai a suke suwa kakansu ma, amma ya kamata su waiwaya su ga cewa masu buƙatar wannan abu talakawa ne. In ma akwai gudun wadda ko taimakon gwamnati zai bada domin rage wannan farashi, ya kamata a taimaka don talakai san da akwai kamar mai su ma ya buɗe baki da su.
Sunana Zakar Adamu. Eto farashin kayayyaki saboda dalilin wannan azumin masu sayar da wayannan kayayyakin sun ƙara kuɗi, amma kuma ni abin da ya birge ni a wannan shekarar shine mutane ba su damu kansu na cewa ala dole sai sun sayi wayannan kayayyakin sun yi amfani da shi ba. Sun yi ƙarin kuɗi, in kana da hali ka sai, in baka da hali ka yi amfani da abin da ke gare ka. Kaga wannan abu za a iya wani sauyi ne aka samu a wannan karon, kamar ba kamar shekarun baya ba da mutane ke kashe kansu na cewa ala dole sai sun sayi abin nan kuma alhali sun san da ya tsare kun ba su da kuɗin sayen shi. Su kansu 'yan kasuwa suna kuka da cewa babu masa ya su sun san dalilin da yasa ba masu ya saboda sun ƙara ma kayan kuɗi kuma masu sayan kuma sun bar su da abin su.
A ganin ka menene yasa farashin ya hauhawa a bana?
Kasan da yake shekarar bana duk wani abu da za a ƙara ma kuɗi sai a danganta shi da yakin Rasha da Ukraine, ko mun san da waɗansu kayayyakin ba daga can ake fitowa da su ba. Sannan kuma ba mamaki ƙara tsada kayayyakin, akwai ƙarancin waɗansu daga cikin su da yake waɗansu daga ƙasashe makwabta ake shigowa da su, bamu da su a nan Niger.
Kowa ya sani idan an ga ce watan azumi ya kama duka komi ƙara kuɗi yake yi, kamar abin ya riga ya san shiki a gare mu, ya san al'ada, wanda yake da muna kokawa da 'yan kasuwa to abin sai dai ta ƙara taɓarɓarewa. To kaga bana ma ana iya cewa ma alhamdulillahi mutane abin da baka da shi sai ka ruha ma kanka asiri kai daidai ruwa daidai tsaki, saboda a yanzu dai mun ga 'yan shekarun kowa ya san yadda yanayin yake, ba kuɗi akwai ba, saboda kuɗi sun yi karamci a cikin hannuwan al'umma. Don kenan yadda abin yake da yadda namu ramar shi dai haka nan, abin da ya samu a sha, in bai samu ba kuma sai ka buga horon ka sha tun da ba dole ba ne.
Sunana Ibrahim Umaru Jamilu. Abu ne wanda ya riga an saba ganin shi, an saba jin shi cikin kasuwannin mu. Duk lokacin da azumi ya shigo abubuwan suna sauyawa. Abu guda nake gani bai sauya ba shine abarba, don ita kuma wata politikta da ake kawo ta direct daga Benin, ita kadai ta zaka zuwa cikin kasuwa yau da dala kadari ka sai da guda babba ka sha, amma bayan shi komi ya ƙara kuɗi. Ribar da baka samu cikin shekara ba kai kokari ka same ta cikin wata guda.
Wannan na nufin kenan akwai buƙatar sake duba hanyoyin inganta ayyukan noma na irin waɗannan ababe na marmari waɗanda galibin su da ƙasashen waje ake shigowa da su.
To lalle dai kai ya kamata a ce shugabannin mu da sauran manoma su sa ƙaimi cikin wannan lamari don su ga yadda za su yi su zanka ci da ƙasa, don a yawancin su waɗannan kayan duk kawo su ake yi, ban in ka ɗebe wani lemun da ake kawo da sauransu daga ɓangaren Agadez shi duk lokacin da ya zo zai yi sauƙi. To amma 'yan kasuwa ga tariya su sama su aje azumi na taya kuma sai su sake hito da shi kuma sannan su sake sai da mutane da shi da tsada. Don ka wannan yana da kyau gwamnati ta shigo cikin lamarin, abinda duk aka soka aka shibka ko aka noma cikin ƙasa ya kamata a ce kasance mai sauƙi ga mutane su yi amfani da shi cikin sauƙi.
To nan ina tare da wani mai sayar da kayan marmari a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin Yamai. Malam Ibrahim barka. Nawa kilon ba nan?
Kilon ba nan 140 da.
Ba nan 140? Lemu fa, lemun zaƙi.
Lemu dala 100 da kilo yake.
Shi kuma mangoro fa?
Kilo ko guda-guda?
Kilo?
Kilo jikara yake.
Guda-guda fa?
Guda-guda wanga dala 40.
ita kuma abarba anana nawa take
anana dala 100
rabi ko kuwa babba guda haka
anana da guda dai dala 100
to ya ita kuma kankana
kankana babba ko karam
babba dai
babba jikabi
karamajika to yaya jama'a suna zawa suna sai amma suna koka kamar abun akwai tsada saboda azumi ya zo
ya kanan na ana kuka akwai tsada kun ba da wajen mura ba ko tun ka so akwai tsada wallahi
can da kuke sari can ke da tsada
tun da muke sari yanzu kaga wanga sai wani shito shi sai ta jika 150 sai ki sai da ma ya sai da ma 177 kenan kaga ya sai ya samu riba
ba zai wuce $30 za ku samu baki
wani bi kuma $20 muke samu dan da bi ko da ku ya hoce kici kuma harka ba ta yi ba harkokin da zai sa ka san komai lokaci ne na
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin Mayamai Sulemu Muni Barma sai kuma Julius Discretion da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
madalla sai kuma na afwan ba za mu samu damar kawo muku nasihar azumi ba amma da yanzu ga ra'ayoyinku da kuke aika mana ta hanyar email
ra'ayi na farko ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kace kashe jami'an tsaro biyar da cika tafiyar da bacewar wasu biyu game da sace zinari da jami'an tsaro ke yi marakiya da yan bindiga suka yi a kasar Niger hakan abin jimami da damuwa ne da fatan jami'an tsaro za su himmatu wajen ganowa game da hukunta yan bindigar sai kuma ra'ayin dan mutan Maida Aminu Kano Maida mai cewa zuwa aikin umra da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai muna fata zai ruka wa kasar samun sa'ida ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya kace magana da fadar shugaban kasar Najeriya yayin na cewa an samu ingancin tsaro da kuma bunƙasa tattalin arziki a lokacin mulkin shugaba Buhari a gaskiya al'ummomin jihohin Yobe Borno da Adamawa sun shaida sun samu saukin ta'addancin Boko Haram game da tattalin arziki ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne babba Haruna Bajoga kai ko cewa kai muna Allah wade da harin zaluncin da yan bindiga suka kaddama a sansanin yan gudun hijira a jihar Benue waɗanda ba su aikata laifin komai ga kowa ba to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa
kafin mu karkarar shirin namu ga Aisha nan da takaitattun labarai.
To a takaice majalisar dinkin duniya a yau talata ta ce alƙaliman fararen hula da suka mutu a Ukraine tun da Rasha ta kaddamar da mamayar ta ya ta sama 8,500 da a zahiri suna iya zarta haka. Bayanar wasu muhimman takardun Amurka masu muhimmanci a game da yakin Ukraine zai iya kasancewa wani babban hadari ga tsaron Amurka a cewar wani babban jami'i mai magana da yawun bakin Pentagon. Wata kungiyar 'yan majalisar Amurka mai yawan mambobi 130 da ya kunshi 'yan jam'iyyun biyu ya rattaba hannu akan wata wasiƙa da suka aike wa kungiyar tarayyar Turai inda suka buƙace ta da ayyana jami'an kungiyar zaratan 'yan juyin juya hali na Iran Revolutionary Guard Corps a matsayin kungiyar ta'addanci. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci ƙasashen duniya su baiwa Somalia goyon baya a yayin ziyarar aikin da ya kai ƙasar da ke gabashin Afirka.
Kuma so sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu saki da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa, sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Mark. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare a mako da dakatar shirin yau da gobe.